Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 21, 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kawo mutunta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad da Allah da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samu akan Alpha Radio da ke kuma si na kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kawo tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu saduwa da ku yau litini 6 ga watan satumba na shekarar 2017 ladan ibrahim ayone daga nan birnin washington dc tare da hafsat muhammad maina da sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
Wani mutum ya bude wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci da ke kusa da yankin San Antonio. Batun Koriya ta Arewa ne ya mamaye ganawar kwanaki biyu da ake yi tsakanin Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da shugaban Amurka Donald Trump. A yayin da kuma wasu takardu da aka bankado ya bayyana cewa sakataren harkokin cinikayyar Amurka Wilbur Ross yana da alakar kasuwanci da ya shafi hada-hadar jiragen ruwa a Russia da surukin surukinsa Vladimir Putin ɗaya daga cikin waɗanda Amurka ta kakkaba wa takunkumi a Russia.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ƴan kunar bakin wake a wasu yankunan jihar Adamawa sun kai hari.
Abin da safe nan kuma muta shire. Da rikotin da bai da kyau sam-sam musa mu labari yanzu da muke magana da kai murasa mace da kanta
a jihar Nasarawa ko kungiyar makiyaya ta buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da majalisar dokokin ƙasa da su sa baki game da dokar kiwo da aka fara amfani da shi a jihar Benue
akwai buƙatan gwamnati ta tsaya wannan al'amari tsari kuma a yi kokari a samu a zaunar da waɗannan mutanen cikin grade reserve
kuma muna da rahoto akan taro tsawani wuri da yake matattaran ƴan Boko Haram ne da sojojin Najeriya suka ce sun yi sai Mahmud Lalo da zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Wani mutum ya bude wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci da ke kusa da yankin San Antonio a jihar Texas ta safiyar jiya Lahadi inda ya kashe mutane 26 tare da raunata akalla mutane 20. Mutanen da harin ya shafa sun kama daga shekaru 5 zuwa shekaru 72. Shi ma maharin ya mutu kuma ba a san dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba. Masu bincike daga gwamnatin tarayya daga hukumar FBI da kuma hukumar da ke sa ido akan harkokin taba da barasa da bindigogi sun hadu da jami'an tsaron yankin birnin Sutherland Springs da ke jihar Texas mai san kilomita 50 daga San Antonio. Yau Litinin, shugaban kasar Amurka Donald Trump yace harin kan mai uwa da wabi ba matsalar bindiga bace amma matsalar tabin hankali. Shugaban Amurka na sa ido akan wannan batu daga kasar Japan, kasa ta farko da ya je tsayuwarsa a ziyarar kasashe 5 da yake yi a nahiyar Asia.
Batun Koriya ta Arewa ne ya mamaye ganawar kwanaki biyu da ake yi tsakanin Prime Minister Japan Shinzo Abe da shugaban Amurka Donald Trump. Abe ya faɗa wa manema labarai yau Litinin cewa ana duba duk hanyoyin da suka kamata don tunkarar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Yayin da Trump ya ƙara jaddada cewa gwamnatin Amurka na goyon bayan ƙasashe ƙawayenta da ke yankin musamman Japan. A lokacin da yake tare da shugaban Amurka Donald Trump a fadar gwamnatin ƙasar da ke aka saka birnin Tokyo, Prime Minister Japan ɗin ya ce babu amfani wata tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma lokaci yayi da za a amfani da matsin lamba akan gwamnatin Koriya ta Arewa.
Together with President Trump, we confirmed that we stand 100% together on the issue of the North Korea.
Prime Minister Shinzo Abe ya ce bari yace 100% zamu hada kai da Batun Koriya ta Arewa, Japan da Amurka za su yi aiki tare don samun goyon bayan kasashe da abin ya shafa, ciki har da China da Russia, don sa kasashen duniya su hurawa Koriya ta Arewa kuta. Shugaba Trump ya kira gwajin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi da suka bi ta kan yankin Japan a matsayin barazanar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga kasashen duniya. Trump ya ce ba za mu yadda ba, zamanin yin hankuri ya wuce. Wasu mutane sun ce matakai sun ce matakai na sun yi tsauri, amma ku dubi abinda matakan lalama suka haifar. Sama da shekaru 25 ya zuwa yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Wasu takardu da aka bankaɗo ya bayyana cewa sakataren harkokin cinikayyar Amurka Wilbur Ross yana da alaƙar kasuwanci da ya shafi hada-hadar jiragen ruwa a Rasha da surukinsa Vladimir Putin, ɗaya daga cikin waɗanda Amurka ta kakkaɓa wa takunkumi a Rasha. Ross, mai shekara 79 da haihuwa, wani hamshakin ɗan kasuwa ne da ke da hannayen jari na tsakanin dala miliyan 2 zuwa miliyan 10 a kamfanin jigilar jiragen ruwa mai suna Navigator Holdings a bisa bayanan da ya bai wa gwamnati. Amma Ross bai bayyana alaƙar kasuwancinsa ba da Rasha bayan da Majalisar Dattawa ke tantance shi, sai da wasu takardu da aka bankaɗo daga wani ofishin lauyoyin Appleby a Bermuda da ke bai wa attajiran shawarwari kan harkokin kasuwanci da nufin kaucewa harajin biliyoyin daloli. Wannan alaƙar kasuwanci da Ross ke da shi da Rasha ya zo ne yayin da mai shigar da ƙara na musamman tare da 'yan majalisar dokoki uku ke bincikensa a Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Gungun masu samar da bayanan tsaro sun yi ittikafin cewa shugaba Putin ne ya jagoranci wannan kasalandan da nufin rushe demokradiyyar Amurka da kuma taimakawa Trump cin zaɓe.
Rundunar haɗin gwiwa da ƙasar Saudi Arabia ke jagoranta da ke yaƙi da masu tada ƙayar baya na ƙungiyar Houthi a Yemen ta ce kulle hanyoyin shiga Yemen ta ƙasa da ruwa da kuma filayen sauka da tashin jiragen da wani ɗan lokaci, yayin da take zargin ƙasar Iran da hannu wajen kai harin makami mai linzami a Riyadh. Labaran duniya ke sannan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To sai dai kayan ku ji rahotonmu na farko, bari mu yi gyara, ba shirin duniyar Amurka ba, shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haran da zai gabatar. Bari mu fara da rahoton da ke cewa wasu da ake tumar 'yan Boko Haram ne sun kai harare a wasu ƙauyukan jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni mako na cewa tun fara ranar Asabar ne mayakan na Boko Haram suka soma kai farmaki a wasu ƙauyuka na karamar hukumar Madagali, inda ko suka yi barna tare ma da kwashe dabbobi kusan 700. Haka nan ma kuma rahotanni sun ma tabbatar da cewa an kai wani harin ƙunar bakin wake a jiyar Lahadi a ƙauyen Silda. Wani mazaunin yankin wanda mako ya buƙaci da a sa kai sunansa ya ce yanzu aka fa suna cikin zaman halin da sakamakon abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan.
Sun shiga wani gari ana kira Gurjangol, sun zo sun ta harbe sun tafi da dabbobinsu awakin nan suka tafi da shigar kusan 2. Sa'annan kuma jiya misalin karfe 8:00-9:00 haka nan sai bomu ya tashi wani kauye ne kusa da Gulagaga, bom guda 2 mun ji karan abubuwan kusa yana bawa na bai ji ba ma tashi wani abubuwan. Sannan da safe nan kuma wani gari ana kira Imirsa sun shiga ciki sun harbe, amma gaskiya kan ban san ko an rasa rai ko ba rasa ba zan yi sani ba.
To kaman nan wuraren babu jami'an tsaro ne?
Jami'an tsaro kaman cikin Gulagaga akwai, amma inda wuraren da na lissafa wanda abun ya affecting nasu nan ba jami'an tsaro, sai dai local vigilante nan ne akwai.
Ko da yake hukumomin tsaro ba sai karin haske ba yanzu a lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto, to amma da majalisar wakilai da ke wakiltar Madagal da Michigan Mr. Adamu Kamale ya kuma tabbatar da akwai lamarin, inda ma ya bukaci ne da aka yi musu dauki.
Abin da safe nan kuma mun tashi ne da rahoton da bai da kyau sam, mun samu labari yanzu da muke magana da kai mun rasa mace da ɗanta kusa da Gulak, kuma mun ji labari wayansu ne suka fito da bombs guda biyu daga cikin sandisa har su zo suka sa akan mata nan. Kuma yanda muke magana nan duka mutane mu a gulat da muke magana da kai haka nan kowa yana bakin ciki.
To wai babu jami'an tsaro ne ta wuraren wannan yankuna?
Eh, a waje mun akwai jami'an tsaro amma jami'an tsaro na ba su shiga inda ya kamata Boko Haram nan suke ba. Murga mu sani madagali yana cewa da sambisa kuma ba za ka yi kilomita 2 ba zuwa cikin sambisa za ka samu Boko Haram.
Shi ma dai shugaban karamar hukumar madagali Yusuf Muhammad ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce ko a safiyar yau ma sai da yan sake na maharba suka tarwa tsaunin yunkurin kai hari da Boko Haram suka yi.
Mu labari na wani kara wani kauye cikin Gulak ana kira da Sheffield muka na kira sojoji na ce me yake faruwa suka ce suma sun ji kara double kara sai hunters namu da akwai wani vigilance namu sai ya je wurin sai aka identify inda abun ya faru tilda kasa da Gulak kadan haka kwayan su maza guda biyu ne suka zo da dare misali karfi 7 da rabi din suka shiga gida mutane suna kunciyar su suka zo suka tawasa bomb yayi kashe mai mace daya da ɗarta ana kira suna matan Dudu kaso kuma su sai bomb din kuma guda biyu sun mutu shine abun da ya faru.
Eh to kamar shekaran jama'a an ce akwai wani kauye da nan ma suka je suka kwaci shanu kuma aina ne
eh kauye daga sakanin Bitso da Yinagu shi ma ya faru haka yiwa ma ya faru haka nan nake fada maka wannan su maharba mu sun bi su kashe ma sun harba sun samu sun harba da
shugaban garman hukumar madagarin kenan Yusuf Muhammad kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsata in mini ga masu sada kai baya Ibrahim Abdullah Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gujewa ba tserewa ba zaman lahiya ginshi.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz a can jihar Nasarawa ko kungiyar makiyaya ce ta buƙaci gwamnatin tarayya da ma majalisar dokokin ƙasa da su sa baki game da dokar kiwo da aka fara amfani da ita a jihar Benue. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyoyin makiyaya a Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya da majalisun dattawa da na wakilai kansu sanya baki wajen warware takaddamar da ta dabaibaye batun dokar hana kiwo a filayen jihar Benue. A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Benue ta aiwatar da dokar hana kiwo a fili wanda ta tanadi daurin shekaru 5 ko tarar naira miliyan 1 wa duk wanda ya saba dokar. A cewar sakataren ƙungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders ta ƙasa Alhaji Baba Usman Gelzarma, dokar ta jihar Benue ta ci karo da dokar ƙasa da ta amince da burtaloli a jihar ta Benue.
Kinga in kika duba matsalar makiyaya da manoma a ƙasa ba wai jihar Benue bace kawai kusan ko ina ana da wannan matsalar. Dan haka sai muke ganin ai ita majalisar koli Senate ita ya kamata take da hakki akan ta kirkiro doka na ƙasa wanda zai magance wannan al'amuran baki ɗaya su. Gaskiya ne yanzu al'umma sun karu na dabbobin da na mutane ƙasa ko ba karuwa take ba. Dan haka dama akwai buƙatan gwamnati ta tsaya wannan al'amari tsari kuma a yi kokari a samu a zaunar da waɗannan mutane cikin Grazing Reserve in aka gyara shi aka ba shi ruwa da ciyawa su ma su kudin nan ya ishe su dan mutane ne wanda suke tafiya a daji a yi da dukiyarsu da iyalansu ba za su so su zakulan su tana kawai dan a kashe su a yi fitali da dukiyarsu da iyalansu ba da waɗannan shi ya sa muke ƙara kiran hankalin magoya bayan mu su yi haƙuri su zama cikin dokar da zaunar lafiya.
Ita ko kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore tuni ta maka jihar Benue a kotu inda take kalubalantar dokar kamar yadda shugaban kungiyar Bello Abdullahi Bodejo ya mun bayani.
Mun je kotu muna so kotu ta tilasta gwamnatin jihar Benue a soke wannan dokan domin dokan ta aikaro da tsarin mulki na Najeriya. Babu yanda za a yi kafa ɗaya a ce an samu dokoki guda biyu. Tsarin mulkin Najeriya ba ma Fulani dama da su yi yawo a ko'ina suke so su yi harkokinsu a ko'ina kuma su gudanar da al'amuransu ba tare da an tsungume su ba tare da su ma sun tsungume wani ba. To amma kaga wannan dokan gaba ɗaya ta saba wannan jin daɗin da aka ba wa Fulani. To wannan shi ne muke buƙata dokan gaba ɗaya a soke ta ba ma buƙatanta ba ma kuma goyon bayanta.
Mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai Mr. Tahaf Agezuwa ya ce al'ummar jihar ne suka buƙaci yin dokar.
People are dictated that the state should make a call since that power to make laws for good governance.
Ya ce jama'a ne suka buƙaci jihar ta yi dokar bisa ikon da take da shi na yin doka don gudanar da mulki yadda ya dace. Ya ce manufar dokar shine a warware matsalar makiyaya da manoma wanda a yanzu ƙananan hukumomi 13 a jihar ke cikin bala'in tashin hankali saboda lalata amfanin gona da satar dabbobi da ke aukuwa kusan shekaru 5 da suka gabata. A yanzu haka dai bayanai na nuni da cewa makiyaya da dabbobi da dama ne ke kwararowa jihar Nasarawa, makwabciyar jihar ta Benue, wace ita ma a lokutan baya ta sha fama da matsaloli tsakanin manoma da makiyaya da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sojojin saman Najeriya sun ce sun samu nasarar taro tsawon matattaran kwamandojin 'yan Boko Haram. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirgin leƙen asirinta ya kurmata mata bayanan sirri, inda wasu manyan kwamandojin Boko Haram suka tattaru suna ganawa a wani gini da ke talala da ke cikin yankin dajin Sambisa, inda jiragen yaƙin suka masu ruwan wuta. Kuma bayanan da aka tattara ya nuna an gama da duk waɗanda ke a wannan wuri a wannan hari. Kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya, Air Commander Olatokunbo Adesanya, ya tabbatar da cewar a halin yanzu jiragen yakin Najeriya na ci gaba da kai farmaki ta sama ba kakkautawa a duk inda ake jin motsin mayakan Boko Haram da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yi bayanin abin da ya sa ake wannan farmaki na ba dare ba rana.
Our desire is to make sure that any attempt by Boko Haram to recognize
burinmu shine mu tabbatar mun yi kan dagarkin duk wani yunkurin Boko Haram na sake mamaye kowane bangare na dajin Sambisa da ma duk wani daji a arewa maso gabashin Najeriya, musamman yankunan da ke dab da garuruwa ko sansanin sojojin Najeriya. Kuma mun yi nasarar hakan cikin kwanaki 3-4 da suka gabata, sannan za a ci gaba da kai wannan farmaki na ba dare ba rana. Babban hafsan sojin saman Najeriya ya ce ko da baya ga dajin Sambisa, yanzu jiragen yakin Najeriya na nan na sa ido a dukkan yankunan arewa maso gabashin kasar.
We had the ISR platform overhead Damaturu.
Muna da jiragen yakin mu da ke lura da yankin Damaturu daga bangaren dajin Alagarno har zuwa Damaturun. Mun kuma kara wasu sabbin jiragen yaki a wannan yanki na Damaturu. Muna kuma da wasu karin jiragen yakin ta yankin Madagali a bangaren jihar Adamawa, baya ga waɗanda suke ci gaba da kai farmaki a dajin Sambisa. Abinda muke yi a halin yanzu shine muna amfani da duk kayan aikin da muke da su don tabbatar da ba a sami maimaituwar abin da ya faru a shekara ta 2014 ba, inda 'yan Boko Haram suka karansu babu babbaka.
To ensure that the days in 2014 do not return again.
Kalaman babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku saurari wannan.
Shin me talakawa ke cewa ne game da kasafin kuɗi a Najeriya? Muktar Sodangi Binanci talaka ne mai lura da lamuran yau da kullum a Najeriya.
Manya-manyan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi cikin wannan kasafi, 'yan ƙasa ba su gani. Ko wasu ɗaiɗaiku ne ke amfana da wannan kasafi.
Kasan fa kasafi ne kawai, ba wai lalle da kuɗin ba ne a ƙasa. Kusan ana hasashe ne kawai.
Dole akwai kashi ɗaya ko kashi biyu cikin kasafin nan wanda za a fara aiki da shi. Idan babu wannan kenan, wannan kasafi ba kasafi kawai ake yi ba. Wasu kawai ne yake cewa sun yi kasafi.
To idan an jima akan wannan batu na kasafin kuɗi ne muke son mu ji ra'ayinku. Shin menene fatarku game da kasafin kuɗin da za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu? Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba. Allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu na ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda ni madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun kwaso gangara sai lokaci ya muna halin nashi. A yau insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin tattauna mahimmancin ilmantar da 'ya'ya mata da muke yi. Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, darakta mai kula da shirin ilmantar da 'ya'ya mata marasa galihu a jihar ta Katsina. Hajiya Halima ta ci gaba da zayyano makarantu da irin dalibai da suke cin gajiyar wannan shirin.
Wannan shiri dai na mata ne kacokan, watakila mai sauraro zai so ya buƙaci jin yawan waɗannan ɗalibai da kuma yawan makarantun da suke amfana.
Wannan tsari kamar yadda na faɗa a wancan karo yana tafiyar da shi ne akan tallafa ma makarantu da kuɗi wanda muke ce ma SIG School Improvement Grant wanda za su lura da harkoki na makarantai. To wannan tsari shi yana shafan makarantu ne da yawa. A bara an samu makaranta 521 wanda suka ci gajiyar haka, kuma sun kasance makarantun nan yanzu in aka je za a ga bambanci. In kana ratsawa cikin jihar Kaduna za ka ga ana ta sayan kayan wasan yara na pre-primary su shillo da sauran kayan wasa na makaranta wanda zai sa yara ƴan ƙanana su ji daɗin makaranta, saboda an yi gwaji an gano idan yara suka fara karatu suna ƙanana da abin da ake cewa pre-primary, to daga ƙarshe ƙwazonsu zai bambanta da waɗanda ba su yi wannan ba. To cikin ayyuka kayan da aka sayaya kenan. An kuma ba da tallafin domin a gyara makarantun azuzuwan su ma su zama masu ban sha'awa da kewaye da kuma sauran kayan aiki na su makarantun. To wannan bangaren kenan. Sai bangare na biyu wanda ake yanzu muke bisa kan shi, za mu ba da tallafin 50,000 ma ƴaƴa mata waɗanda ke karatu a College of Education. A yanzu haka nan da kwana kankali ba zai wuce kwana 14 ba, wannan duka yaran nan guda 410 za su ci gaje haka waɗanda ke karatu a Isa Kaita. A ƙarƙashin wannan shirin. Shi kuma an yi shi ne musamman don a tallafa ma malamai waɗanda ba su da takardu na malanta su je su ƙaro karatu don su zama karatunsu ya zama mai inganci, kuma su koma karkara su koyan ma yara domin mutanen karkara su ji daɗin kuma su ga nasu su ma sun zama wani abu kuma sun dawo suna tallafawa. To yaran mun ɗebo su daga karkara ne, kuma kwanan nan za a ba su wa'annan kuɗi su ƴan matan, to domin su samu wannan karatun. Sannan akwai wasu malamai waɗanda ba su da minimum teaching qualification na NCE, to su ma an binciko su ana ta ba su wannan tallafi na 50,000 domin su je su samu NCE ɗin nan.
Kamar yawan su zai kai
su 410 ne duka gabaki ɗaya wanda za su samu wannan tallafin. To kuma akwai shi ma sai an gama tsarin, an ga abin da muka cimmuwa kafin a ba mu iko mu shiga bangare na biyu. Haka kuma akwai shugabanni masu rukun makarantu wanda ake ce ma SBMC. To su ma muna nan muna kokarin za mu yi musu training domin su san yadda za su tafiyar da kuɗin, kuma za a ci gaba da ba su taimako na 250,000 da shekara ko tam domin su ci gaba da taimakawa suna ganin tafiyar da harkokin makarantunsu. A cikin wannan tsari ma koda malamai ne na part time na casual suna iya ɗauka domin su ga cewa karatun ya bunƙasa, kuma suna iya ƙara wasu darussa, kuma su ma suna abin da ake so an ba da wannan kuɗin su ma al'umma su ƙara nemo wasu kuɗi tsakaninsu su tallafa. Ya Allah, ko daga kuɗin ne ko kuma daga ƙarfi da ƙwazo da taimako shi ma za su iya badawa domin a ga dai an inganta harkar ilimi a primary school. To haka wannan tsari yake. Musamman a wannan lokaci ma akwai kuma sayan kayan karatu, littattafai shi ma yana cikin wannan tsari. A yanzu haka ma shi muke tattaunawa ta ganin yadda za a samu wannan kayan karatu, saboda an gano wasu daga cikin yaran ba su da irin littattafai na koyon karatu. Sannan akwai tsari na koyar da malamai yadda za su tafiyar da aikinsu shi ma trainer. A yanzu haka bita akwai malamai 300,000 da za a koyar a cikin wata na gaba. Akwai haɗin gwiwa da muke yi tare da wasu hukumomi waɗanda dama can suna cikin jihar Katsina suna tallafa mu malanta. Ƙungiyoyi ne na taimako na ƙungiyoyin duniya waɗanda ake ce ma TDP. Sannan akwai rana su ma yau wato su ma suna nan, za mu yi haɗin gwiwa da su domin a tallafa mu malamai. Sannan akwai ita wannan ƙungiya mai kula da ayyukan mu UNICEF, ita ma tana da nata tsarin. To duka haɗin gwiwa aka zauna dukan su aka tsara yanda za a tafi, musamman ma abin da wannan tsari na wannan ke mai da hankali akan shi shine karatun ƴaƴa ƴan shekara 3-5.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babbar baƙuwar tamu Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, daraktan gudanarwa a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina, tare da fatar al'ummar jihar Katsina waɗanda suka ci gajiyar shirin da ma waɗanda ba su da masaniya akan wannan shirin sai su garzaya ma'aikatar ilimi ko kuma ofisoshin ilimi a ƙananan hukumomi da suke kusa da su don samun ƙarin bayani. Wannan wani tsari ne da ya kamata a ce sauran jihohi su bi sahu. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
To a gaida Malam Isuhu. Yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad mai kayan miya Orji Cotters Gombe ya ce, Assalamu alaikum biyu Hausa, muna jajantawa 'yan babban kasuwar da ke jihar Sokoto wanda bala'in gobara ya kona wa kayayyakinsu. Allah ya mayar musu da alheri amin. Da fatan kuma gwamnatin jihar Sokoto da masu hannu da shauni da ke jihar za su taimaka wa 'yan kasuwan da duk abin da Allah ya hore musu domin su samu sassauci a gidajensu, ganin cewa mafi yawancin 'yan kasuwar maginanta ne. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare na gaba amin. Sai kuma sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hatsari da ta faru tsakanin jami'an tsaro 'yan sanda da 'yan mazhabar addinin Shi'a a birnin Kano abin kaico da takeici. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandume, jihar Katsina, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Kasar Saudiya ki ci gaba da ɗaukar matakin ba sani ba sabo a yakin da kike yi da cin hanci da rashawa. Komai girman mutum kuma komai girman mukaminsa. Da fatan sauran ƙasashen namu na Afirka za su yi koyi, domin ta haka ne kadai za a iya kawo ƙarshen wannan matsala da ta zama an gare bakin tulu.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Kafin gasar tseren da aka yi jiya Lahadi a birnin New York, tauraruwar Amurka Shelen Flagnan ba ta taɓa cin wata babbar gasa ba mai wannan nisan ba. Flagnan, wacce ita ce ta biyu a tseren da aka yi na minti dubu na mita 10,000 a gasar Olympics ta shekarar 2017, ta kasance mace ta farko a ƙasar Amurka a shekarar 40 da ta ci gasar zagaye birnin New York, wanda ta ƙarashe shi a cikin awa 2:37. Flagnan ta doke Mary Kietney da ta ƙasar Kenya, wacce ta ci gasar sau uku a jere, inda Mamitu Daska da ke ta ƙasar Ethiopia ta kasance ta uku a sakamakon. 'Yar tseren ta maza ta fi sauri, inda Geoffrey Kamworor ya kammala a cikin sa'o'i 2:10. Na biyun ma ɗan ƙasar Kenya ne Wilson Kipsang, inda ya zo na biyu bayan daƙiƙoƙi 3 da na farko. An yi tseren ne ƙarƙashin tsaro mai tsanani kwanaki 5 bayan wani ɗan ta'adda ya yi amfani da mota mai kukirar a kurkura ya danne mutane, har mutum 8 suka rasa rayukansu. Wani mutum ya buɗe wa wasu masu ibada wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wata coci.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu amadun kuwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka domin gabatar da shirin. Sai Saida Hamdullahi ta bada umarni da injiniyan mu Nick. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa, domin ku ga Usman Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.